أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيو قوتاً جمادى أول هو جمادى الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نادى دبو ديا داري هدو دا أربعين ديا دا مكزوى مدينة وان دي دي دا عشرين دا تقوس قوتا شا بيو شكرة تدبو بيو دا شا تر ميلادية. Kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zuro a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Muqaddimatul Iziyya na Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala, wanda kuma muke bibiyar sharhin da ainihin wato Dr. Muhammad Mansur hafizahullahu ta'ala ya wallafa mai suna Fathul Bariya. Wannan kuma shine darasinmu na 20 ko a darasin na 19 mun shiga fasali ne dake bayani akan hukunce-hukuncen jinin haila, inda malai yake cewa su ainihin wato jini na dabi'a wanda ke fita daga ainihin wato gaban mace ya kasu kashi uku: akwai jinin haila, akwai jinin biki, akwai kuma jinin istihada. Sai yake cewa akan jinin hailan zai mana bayani, yake cewa mafi karancin jinin haila wato ko kuma mafi karancin shekarun da mace za ta iya fara jinin haila shine shekara 9, sannan kuma za ta iya kaiwa shekara 60 ko sama da shekara 60 tana fitar da jinin ainihin wato haila. Wanda mun karanta wasu wato athar, akwai wani athar da aka ce na Aisha tana cewa idza balagatil jariya tis'u sinina fa hiya mar'a, in yarinya ta kai shekara 9 to ta zama mace. Duk da cewa wannan magana Imam Tirmizi ya ambace ta da Baihaqi zuwa ga na Aisha amma ba tare da wani isnadi ba, an kuma ruwaito ta daga Abdullahi dan Umar marfu'an amma wannan shi ma bai inganta ba. Sai dai akwai ainihin wato ruwaya da aka samu daga Hind binti Abi Ubaida wato bin Abdullahi bin Zam'a, ta haifi Musa bin Abdullahi bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Talib wal hasituna sana, tana da shekara 60. Sana Imam Shafi'i yana cewa ya ga kaka ya shekara 21, ya kuma cewa ya ga ainihin wato yara yan shekara 9 a kasar Yaman suna wato yawancinsu suna yin jinin haila. Wannan sai ya nuna cewa wato akwai yiwuwar mace yarinya daga shekara 9 ta fara jinin haila, kuma zai iya yiwuwa ta haura shekara 60 mace tana yin jinin ainihin wato haida. Mafi karancin ainihin wato ita haila bai da haddi, mafi karancin jinin haila ba shi da haddi, kamar yadda shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya ambata, kamar yadda mafi yawancin tsarkin shi ma bai da iyaka, amma mafi karancin tsarkin shine kwana 15, mafi yawancin kwanakin jinin haila to wannan kuma yakan ya danganta da wato saboda bambance-bambancen su mata masu haila. Akwai wadda take mafariya wadda ita mafi yawan kwanakin jinin hailata in hailata ci gaba da zo mata shine kwana 15. Sannan akwai wadda take sababbiya wadda ta saba yin jinin, to ita ma akwai wadda tana da tsayayyar al'ada, akwai wadda kuma al'ada ta tana sabawa. To sai yace idan ya zama al'ada ta bata sabawa, to sai kuma aka zo kwanakin da ta saba yi suka wuce jini bai tsaya ba, to za ta yi istizhari akan al'ada ta na kwana 3. Matukar dai kwanakinta na asali na al'ada ta da ta saba yi bai wuce kwana 15 ba. Idan ku ta zamanto cikin matan da suna yin ainihin wato hailarsu tana dan sabawa ba sai take guri guda ba wani lokaci ai kwana 5 wani lokaci 7, to in ta tashi yin istizhari sai ta yi istizhari akan mafi yawan kwanakinta na al'ada. In tana kwana 5 ko kwana 7, to in yayi 5 bai tsaya ba sai ta kai shi kwana 7 shine ayyamul istizhar dinta. Kuma malam yace a daidai lokacin da mace take zaman jiran nan na kwanaki 3 nan ko kwanakin istizhari, to ana kaddara ta a matsayin mai haila. Idan haila ta ci gaba da zo mata ta wuce kwana 15, to yanzu hukuncin ta zama hukuncin mace mai tsarki wajen fuskantar sallah, azumi da ainihin wato mu'amala ta auratayya. To mun dai yi maganganu masu tsawo wanda ƙarshe dai babu wani dalili sahihi wanda ya tabbatar da maganar istizhari, musamman akan maganar istizharin nan mun yi dogon bayani akan ta, ko da haka muka tafi akan cewa babu wani mas'alar istizhari na ainihin wato abin nan na mace mai jinin haila, to magana ce wadda take ba ta da ƙarfi ƙwarai da gaske kamar yadda duk bayani ya gabata. Sannan mun karanta alamomin tsarki da mai mace za ta gane jinin al'adarta ya ɗauke. Akwai alamomi guda biyu da malam ya ambata. Alama ta farko shine aljufuf. Aljufuf shine mace ta shigar da auduga ko wani yanki mai tsafta ainihin wato cikin gabanta ta fito da shi a bushe ba tare da wani abu na jini ba, to yana nuna cewa jinin al'adarta ya ɗauke. Sannan kuma akwai wani ruwa da ake kiransa alqassatul bayda, wani ruwa ne wanda yake siriri fari wanda yana zuwa wa mata a ƙarshen al'adar su kama ilqassa, kamar ruwan wato kamar farar ƙasa haka. To kuma shi wannan ruwan shine yafi kaiwa matuƙa wajen gane tsarki ya samu, amma ga wato matar da ta saba yin jinin al'ada ba sabon shiga ba. Da haka ita wadda take ta saba yi ba sabon shiga ba, idan ta ga wannan aljufuf alama ta farko din, to ta dan saurara har sai ta ga wannan farin ruwan ya zubo, shine yake nuna cewa al'ada ta tafi gaba daya. Amma ita wadda take mafariya, to da ta ga wannan bushewar gaban, to kawai shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada. To sai muka ci gaba da bayani game da abubuwan da jinin haila yake ke hanawa. Mun kawo abubuwa wajen ainihin wato malam ya kawo abubuwa da dama waɗanda ainihin wato sun kai wajen guda 7 waɗanda idan mace tana jinin haila ba za ta yi su ba. Daga ciki dai akwai sallah, wanda mun karanta hadisai da dama waɗanda suke magana akan rashin halaccin sallah ga mace mai jinin haila. Sannan akwai azumi, shi ma mun kawo ainihin wato a hadisi da kuma ijma'in malamai game da rashin halaccin yin ko ingancin yin azumi ga mai jinin haila. Sannan sai kuma ainihin wato muka shiga bayani a wato gaba ta uku, wato haramcin sakin mace in tana jinin al'ada, wanda saki ne na bid'a, shi ma akwai hadisi na Abdullahi dan Umar wanda mun karanta shi. Sannan mas'ala ta hudu daga cikin abubuwan, kaga kenan mace tana jinin haila ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za kuma a sake ta ba, duk yanda ainihin wato alaka ta yi tsami tsakaninta da mijinta, to ba zai sake ta tana jinin al'ada ba sai ya yi hakuri ta gama jinin al'ada ta yi tsarki bai kusance ta ba sai ya sake ta. Wannan shine saki na sunna. Sannan abu na hudu game da mas'alar shafar alqur'ani, mas'ala ce wadda malamai sun yi sabani akan ainihin wato mace mai jinin haila za ta taba alqur'ani ko ba za ta taba ba. An fahimta ko? Wato wani mazhabin wasu malaman sun ce za ta iya dauka, wasu sun ce ba za ta dauka ba, wanda duk mun yi bayanai akan haka da kuma kauli rajihi akan wannan mas'ala. Sannan abu na biyar shine karatun alqur'ani. Karatun alqur'ani shi ma kamar yanda aka yi magana akan taba alqur'anin, to shi ma dai karatun alqur'anin mas'ala ce wadda ita ta ma dan fi sauki, tunda ita malamai sun ce za ta iya karanta alqur'anin haka ba tare da ta taba shi ba in ta haddace wani abu kawai ta dinga karantawa.
da haka ala ayi halin wannan masaloli guda biyu masaloli ne wanda malamai suka yi sabani akai kuma a karatun mu na farko mun fadi ainihin wato rajihin kauli a cikin waɗannan maganganu mas'ala ta shida akan ta zamu tashi game da shiga masallaci qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala dukhulul masjid daga cikin abubuwan da aka hana mai jinan haila ta yi shine shiga masallaci mimma wani il haidi dukhulul masjid na daga abubuwan da haila take hanawa shine shiga masallaci wa yatafarra'u ila mas'alatayn to wannan mas'ala ta shiga masallaci ga mai jinan haila tana da rassa guda biyu reshe na farko hukumul mururil haidi bil masjid hukuncin mai haila ta shige ta cikin masallaci ba zama za ta ba kawai ko dai su dauki wani abu ta wuce ko kuma dai hanya ce ta ratso da ita kawai ta wuce mas'ala ta biyu kuma shine wato hukumu mukuthi al-ha'id wa lubthi hafi hukuncin zaman mai haila cikin masallaci kenan akwai bambanci tsakanin taje ta dauki wani abu ba zama taje yi ba ko taje wucewa da kuma mas'alar taje ta zauna kila wajen sauraron karatu ko wani abu mai kama da haka ta zauna a cikin masallaci yake cewa wannan mas'aloli guda biyu malamai sun karu juna sani sun yi sabani akai tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau kuma sabanin ba dan kankani ba sabani mai yawa kuma duk dalilin sabanin nasu a cikin mas'aloli ne guda biyu shine samun ta'arud wato kaman cin karo da aka samu na zahirin nassosi da suka zo akan wannan mas'ala daga cikin nusus da suka zo akwai nassoshin da suka nuna halaccin shiga masallaci ga mai haila wucewa da tsallakewa ta wuce daga ciki kuma akwai wanda suka hana kwata-kwata cewa mace ba dama ta shiga masallaci in tana jinin haila daga ciki kuma akwai wadanda suka ce a'a zama aka hana ta shiga ta zauna an fahimta ba wai wucewa ba in wucewa za ta ce suka ce ba komai akwai a cikin malamai kuma akwai wanda suka ce ya ma halatta ba su yi mata wani kaidi ba ko zama za ta ce ko wucewa suka ce duk ya halatta wal jami'u muttafaqun ala anna illatan illata man'il ha'id min al masjid sawa'un lil 'ubur aw al mukuth wato gabaki ɗayan malaman nan da waɗanda suka ce za ta iya shiga ta wuce da waɗanda suka ce kwata-kwata ba za ta shiga ba da waɗanda suka ce za ta iya shiga ta zauna da waɗanda suka ce ya halatta ko shigewar ko zaman to duk gabaɗaya waɗannan malaman sun haɗu akan dalilin da yasa suke ganin waɗanda suka ce katta shiga ko katta wuce ko katta zauna duk gabaɗaya dalilin su shine suna ganin wato abin da yasa aka hana mai haila ta shiga masallaci wucewa ko zama khawfu talwithil masjid tsoron katta lalata masallaci bin najasati da wannan najasa din to duk gabaɗayan su ba su yi sabani ba akan dalilin wannan duk gabaɗayan su da waɗanda suke ganin ba za ta zauna ba da waɗanda suke ganin za ta wuce da waɗanda duk gabaɗayan su sun haɗu akan cewa dalilin da yasa ake ganin ba za ta yi waɗannan aka hana ta shiga to saboda kar ta shiga zaman ta ɓata masallaci fahiyal mas'alatu mahallul ittifaq wa mahallul ikhtilaf wannan mas'alar ita ce mahallin da aka samu ittifaqi kuma ita ce mahallin da aka samu sabani inda aka samu ittifaqi a mas'aloli ne guda biyu mas'alar farko mururul ha'id bil masjid fi halati darura mai haila za ta iya wucewa ta masallaci a halin larura in akwai larura za ta iya wucewa wannan duk gabaɗaya yana cikin gurin da malamai sun haɗu akai cewa in akwai larura to za ta iya shigewa ta masallaci yace ittafaqa fuqaha'ul madhahib malaman fuqaha na mazhabobin nan gabaɗaya sun haɗu fil jumla a jumulce ala anna al ha'ida akan cewa mai haila laha an tamurra bil masjid za ta iya wucewa ta masallaci wa ta'abura fi halati darura ta ketare ta wuce ta cikin masallacin akwai a halin larura wal uzr da uzri wal khawf ala nafs ko tana tsoran ainihin wato halaka min sab'in akwai wani abu mai ainihin cutarwa da ya biyo ta aw lissin ko wani barawo aw bardin ko tsananin sanyi aw adashin ko kishi ya kama ta kuma ta ga cikin masallaci akwai ainihin wato ruwa ta shigo dan ta sha ruwa aw nahawiha ko makamancin haka min al'azar na uzurruka to sun ce wayannan gabaɗaya sun hada kan cewa in akwai larura mace mai haila za ta iya wucewa ta cikin masallaci daga cikin dalilan sun kafa hujja da dalilai guda biyu. Na farko sun yi kiyasin, ma'ana sun auna hukuncin mai haila da mai janaba, inda aka halatta wa mai janaba ya shige ta cikin masallaci in akwai bukata, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala junuban illa abiri sabilin, wala junuban ko mai janaba ba zai shiga masallaci ba illa abiri sabilin, sai dan tafarki wanda wucewa zai ba zama zai ba, larura ta biyo da shi ta cikin masallaci yazo zai wuce. To sai suka ce ita ma mai haila in akwai larura ita ma za ta iya shiga ta wuce ta masallaci. Sai kuma hadisi na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha na wilinil khumra min al masjid, ki dauko min tabarma a masallaci. An fahimta? Qalat inni ha'idun, tace ai ina haila. Qala sai ce inna haibataki laysat fi yadiki, haila ki ai ba hannunki take ba. Fa abaha la annabi sallallahu alaihi wasallam an tamurra bil masjid, kaga anan sai manzo Allah ya halatta wa Aisha ta shige ta masallaci li hajatin, saboda bukata ta munawalatuhu al-khumra, ta dauko masa tabarma thumma takhruj, sannan ta fito. Mimma yadullu ala jawazi uburil ha'id, wanda wannan hadisin ɗaya ne daga cikin gudan dalilin da ke nuna halaccin mai haila ta wuce ta masallaci lil uzr wal haja, in akwai uzuri ko bukata. An fahimta ko? To wannan mas'ala ta farko kenan. Kenan mun in kun fahimta, duk gaba ɗaya malaman sun yadda in akwai larura mace za ta iya shigewa ta ina ta masallaci. Mas'ala ta biyu, mururul ha'id bil masjid, mai haila ta shige ta masallaci fi halatin, a wani irin hali yumkinu an tulawwithahu bin najasa, da zai iya yiwuwa ta bata masallacin da najasar wannan jinin al'ada din. Ta wuce ta masallaci amma yanayin da jinin yake roshin da abin nan akwai yiwuwar ta bata masallaci. To wannan shi ma yana cikin gurin da malamai suka yi ittifaki, fattafaqu ala man'il ha'id, anan ma malaman gaba ɗaya kansu ya haɗu akan hana mai haila minal murur bil masjid shigewa ta masallaci illam ta amunta luwithahu, in dai bata amunta ba tana ganin zata iya bata masallaci, jinin zai iya diga ya bata masallaci. To duk sun haɗu akan cewa ba zata shige ta masallaci ba. Kaga mas'alolin da suka samu ittifaki kenan, suka kansu ya haɗu. Mas'ala ta farko zata iya wucewa in akwai mai larura. Mas'ala ta biyu ba za ta wuce ban ana tsoron mai bata masallaci. To wannan gurin guri biyu da malamai suka yi ittifaki. Sai kuma gurin da suka samu sabani huwa shine ma idza lam yakun hunaka udhurun, in ya zama babu wani uzuri, wala darura, babu wani wata larura, wa uminat, kuma an samu aminci talwithil masjid, ba za ta bata masallaci ba, fa hal yajuzu lil ha'id, to a irin wannan halin ba uzuri ba larura za ta iya bi ta bayan masallaci, za ta iya sake wata hanyar ma, amma kawai za ta iya biyowa ba wani larura ko uzuri ta biyo ta cikin masallaci, kuma ta yadda ta aminta da cewa ba za ta bata masallacin ba, to yana halatta ta wuce ta cikin masallaci. To shi ma malaman fuqaha faqihai suna da maganganu guda biyu. Ina son ku dinga bibiyar wannan mas'alolin. Suna da maganganu guda nawa? Guda biyu. Kauli na farko suka ce la yajuzu mururul ha'id bil masjid li ghairi haja, baya halatta mace mai haila ta shige ta cikin masallaci in ba bukata. Wannan shine kaulin Hanafiya da Malikiya, wa kaulun inda Shafi'iyya, kuma shine wani ɗaya daga cikin aqwal na mazhabar Shafi'iyya, wa riwayatul lil Hanabila, kuma an samu wata riwaya daga mazhabar Hanabila. Illa annal Hanafiyata, sai dai mazhabar Hanafiya mana'ul murura mutlaqan, sun hana ta ta shige kwata-kwata ne, yace kwata-kwata ba za ta wuce ba. Fa in kana la budda, in ko ya zama ba makawa, su suna kan ra'ayin kwata-kwata ba larura ko rashin larura mace ba ta shige ta masallaci ba. Suka ce in kuma ya zama ba makawa sai ta shige, to fa innaha tatayammamu, to sai ta yi taimama thumma tadkhulu, sannan ta shige, sannan ta shiga masallacin ta wuce. Kamar yadda ya zo cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd. Me ya hujjar su waɗanda suke ganin ainihin wato mace in babu bukata baya halatta ta shige ta masallaci? Sun kafa hujja da hadithin Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, inda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Madina ya tarar da ƙofofin gidaje na sahabbansa shari'atun fil masjid, hanya ce kuma cikin masallaci. An bayyanta hanya ce ta cikin masallaci. Fa qala sai ce wajjihu hadhihi albuyuta anil masjid, ku canza wannan kofofin gidajen naku su daina kallon hanyar masallaci, su daina kallon masallaci. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga walam yada shay'an raja'a an yanzila fihim rukhsa, bai dai aje wata ka'ida ko bai yi musu komai ba, fatan su shine a saukar da wani sassauci akan haka. Sai kuma fa kharaja ilaihim ba'd, daga baya sai ya fito. Fa qala sai ce wajjihu hadhihi albuyuta anil masjid fa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junub, ku canza ku karkatar da ku fuskantar da kofofin gidajen ku su daina kallon masallaci, dan ni ba zan halatta masallaci ba ga mai haila ko janaba. Wannan hadisin mun karanta shi a baya, hadisi ne da'ifi, Imam Abu Dawud ya fitar da shi, wa da'afahu al-Albani fi da'ifi Abi Dawud. To kaga kenan daga nan hujjar da aka dogara da ita tana da rauni. Wa wajhu ad-dilala min al-hadis, wannan kenan al-wajhu to sun kawo maganganun malamai ne game da yanda za a fuskanci wannan hadisin, amma dai hadisin bai inganta ba. Al-wajhu ath-thani, fuska ta biyu, shi ma dai da akan wannan mas'ala hadisin ne, da ganin ba sai mun abin nan dinsa ba. Dalilinsu na biyu, akwai hadisu Aisha, hadisin da na Aisha, ma'ana hadisinsu na farko bai inganta ba. Hadisinsu na biyu kuma hadisin da na Aisha tana cewa kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatin, a aikin hajji. La nara illa al-hajj, ba abinda muke ganin zamu aikata, ba mu niyya komai ba sai aikin hajji. Hatta idza kunna bi sarif, har sai da muka zo wani guri da ake kiransa sarif, aw qariban min ha, ko kusa da sarifa, hittu, nana Aisha ta ce sai jinin haila ya zo mun. Wa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya shigo wajena a inda suka danya da zango, wa ana abuki, ya tara ina kuka. Baqala malaki, yace me yasa meki? Anufisti, anufisti, shin ko jinin hailaki ne yazo? Qultu na'am, sai da ce eh. Faqala, sai ce inna hadha amrun, wannan ai wani lamari ne, katabahu Allah, da Allah ya rubuta shi ala banati Adam, ga ƴaƴan annabi Adam mata. Faqadima yaqdil haj, ki biya ko ki aikata dukkan abinda mai aikin haji yake aikatawa, gaira Allah ta dufi bil baiti, amma karki dawa fi a dakin Ka'aba hatta ta duhuri har sai kin yi tsarki. Sun kafa hujja da wannan hadisin. To shi kuma wani yanda za a fuskanci dalilin, wato wajhu dilala ta wannan hadisin, shine annan nabi sallallahu alaihi wasallam mana'a Aisha, manzo Allah ya hana nana Aisha min dukhulil masjid al haram, daga shiga masallaci mai alfarma, wa dawafa fihi, da yin dawafi a cikin sa, li kauniha haidan, saboda kasancewa wata mai haila. Wa nuqisha hadha listidlal, to mun tattauna akan wannan dalilan, bi anna man al haid cewa hana mai haila min al dawaf, tayi dawafi, laysa li dukhuliha al masjid, ba wai dan shigar ta cikin masallaci bane, balli annahu salatun, saboda shi ma dawafi sallah ne, ba an hana ta ne ta shiga ta dawafi saboda masallacin ba, an hana ta ne ta shiga saboda in ta shiga dawafi za ta, shi kuma dawafin nan sallah ne. Kuma yanda mun karanta ma a cikin halul masail, ko da yake hadisin shi ma akwai maganganu akai, ko wa hiya ibadatun, ita kuma sallah ibada ce, tushtaradul haddahara, an shardanta sai da tsarki. Wa tattabi'ahu raka'atal dawab, sannan kaga bayan ma an yi dawafin ai akwai rakawoyi guda biyu da ake yi a maqam Ibrahim, su ma kaga sai da me, sai da tsarki. Falidhalika muni'atil ha'idu minhu, dan haka ne aka hana mai haila, ba wai dan katta shiga masallaci ba, sai dan katta dawafin, tunda dawafi sallah ne, sannan ta gaba dawafin akwai nafila a maqam Ibrahim, kaga duk ba zai yi tai ba, shi yasa aka hana ta shiga. Da kaga kaman malamin yana so ya nuna mana shi ma wannan dalilin ba dalili bane da za a dogara da shi akan rashin halaccin shigar mai haila cikin masallaci. Dalilin su na uku, akwai hadisin Ummu Hadiya, Allah ya kara mata yadda, tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kharujul awatik wa dawatil qudur wal huyyad, wato adawatil ya kharujul awatik, wato kananan yan mata wanda basu cika yan mata cikakku ba, sune al awatik, an fahimta, raɓadarni, wato irin 'yan ƙananan 'yan mata ɗin nan, wa zawatul qudur, da kuma cikakkun 'yan mata, sai annabi yace duk gaba ɗayan su wal huyyad hadda masu haila duk su fito ranar idi wal yashhadna al khaira wa da'watul mu'minin sa halarci alherin da za a samu a wannan rana da addu'o'in mu'minai wa ya'tazilu al huyyad al musalla sai manzo Allah ce amma masu haila su nisanci al musalla masallaci gurin sallah an bayyana kaga yanda zamu fuskanci wannan hadisin kenan kamar yanda su da suka kafa hujja suna nuna cewa umirat an umarci mace bi i'tizalil musalla al'id da tinisanci gurin sallar idi wa muni admin dukhuli ya an hana ta shiga gurin li'annaha tumna'u min almasajid allati tusalla fiha as-salawatul khams saboda an hana ta shiga masallacin da ake salloli guda biyar a cikin sa to tunda an hana ta an ce ta nisanci masallacin idi kar ta shiga fali antum na'u min almasajid kenan fali antum na'a a hana ta min almasajid allati tusalla as-salawatul khams a hana ta shiga masallacin da ake salloli guda biyar min babil aula wannan shi yafi in dai masallacin da ake sallar idi sau daya an ce kar ta shiga to ina ga masallacin da kuma ake salloli guda biyar kullun kaga min babil aula kar ta shiga masallacin da ake salloli biyar a cikin sa to shi ma wannan dalilin nasu shi ma malamai sun yi cha kansa suka ce abinda ake nufi da almusalla anan ita sallar kanta an bayyana da aka ce wa ya'tazilu huyyada almusalla su masu haila su nisanci sallah ba wai gurin sallah ba su nisanci sallah me yasa aka ce ana nufin sallah ba filin ba wajen sallah ba sai suka ce wazalika li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashaba saboda annabi da sahabban sa kanu yusalluna al-ida sun kasance suna yin sallar idi ne bil fada a fili ake ai ba masallaci bane da haka an kace in ka dauki musalla kace ai masallaci gurin to ka ai a fili ake ba ko yanzu mu sallar idi ba masallaci ake ba in ba wata larura ta kama ba ko walaysa bil masjid kaga ashe ba masallaci ake sallar idi ba wa qad ju'ilatil ardu kulluha masjid kuma dama akwai kaidar duk kasa ko ina wajen sallah ne an gane ko sannan dalilin su na hudu shine qiyasin ta da suka yi akan mai janaba fa inna ma biha min al-adha fawqa al-janaba suka ce domin ita abin da ke tattare da ita na cutarwa da na kazanta da najasa wato ya mafi na janaba to in har an hana mai janaba ya shiga masallaci to ita min babil aula a ce kanta shiga masallaci mai jinin haila an bayyana to nan ma aka ce musu to auna ta da hukai da mai jinin da mai janaba shi ma wannan kiyasi ne mai rauni li'annahu qiyasun ala mukhtalafin fi domin kun yi qiyasi akan abinda malamai sabani suka yi akai ba ijma'i suka yi akai ba shi ko qiyasi ana yin sa ne akan abinda malamai suka hadu akai id inna hunaka khilafan bainal fuqaha domin akwai sabani tsakanin malamai fi hukumi dukhulil masjidi junubil masjid game da hukuncin shi kansa mai janaba ya shiga masallaci ko kai ya shiga Allah ya sa maganganun ba su yawa ba kuna biye da ni wannan duk malamin yana kawo mana maganganun waɗanda suka ce baya halatta mai haila ta shiga masallaci ba bukata a karkashin wannan muke kuna tare da ni muna kawo dalilan waɗanda suka ce a tafau in dai babu wata larura to mace ba za ta shige ta masallaci ba in dai tana haila imam Hanafiya ma suka ce in ma ya zama ba makawa to sai ta yi taimama to dalilan su ne suke ta kawowa kaji kuma yanda malamai suke bada jawabi akan dalilan nasu to sai kuma kauli na biyu su ne malaman da su kuma suka ce yajuzu lil ha'id al mururu fil masjid ya halatta mace ta shige ta masallaci wannan shine kaulin malikiya wa kaulin shafi'iyya wa madhhabul hanabila wa qala bihi al muzani sahibul imam shafi'i wa daud وابن حزم الظاهرياني wannan shine wato kaulin malikiya sun ce ya halatta ta shige dan dai shigewa kawai ta shige wannan shine ra'ayin shafi'iyya da hanabila kuma al-muzani sahibul imam shafi'i shi ma wannan shine abin da ya fada da kuma daud az-zahiri da ibn hazm az-zahiri qala al-hattab wa qala al-lakhmi ما لن لخم يكتا اختلف في دخول الحائب
malamai sabani suka yi game da shigar mai haila wal junub da mai janaba al masjid masallaci ba ittifaki suka yi ba sabani suka yi fa mana'ahu malik imam malik ya hana wa ajazahu zaid bin aslam yace ya halatta idza kana abiri sabilin in ya zamanto mai wucewa ne kawai wa ajazahu muhammad bin maslama mutlakan shi ko muhammad bin maslama yace ya halatta ko mai shigewa ko mai zama ya halatta kawai mutum ya shiga ya zauna a masallaci ko da yana cikin wannan yanayi qala al imam muhammad fi riwayatin ukhra imam ahmad shi kuma a wata riwaya yace inna lil ha'id dukhulul masjid mai haila za ta iya shiga masallaci idza tawadda'at in tayi alwala wa amilat talwith al masjid kuma ta aminta da ba za ta lalata masallaci ba a wajen imam ahmad yace kawai ta shiga za ta saurari wa'azi ko za ta yi kaza ta shiga ta zauna a masallaci matukar ainihin wato ba za ta lalata masallaci ba amma tayi alwala ibnu hazam shi ko kurukuru ya fito da ya faɗi cewa ya halatta haythu qala inda yace wa ja'idul lil ha'id wan nufasa ai ya halatta mai jinin haila da mai jinin haihuwa an ya tazawwaja su aure ko mace ko tana haila za a iya mata aure za a iya daura mata aure haka in mijinta ya saki ya haihu kenan sai mijinta ya sake ta ko tana jinin bigiya za a iya mata aure to haka ibnu hazm yace haka kuma wa an yadkhul al masjida da mai jinin haila da mai jinin bigi yace duk ya halatta su shiga masallaci wa kadhalika al junubu haka mai janaba li'annahu yace domin yanda al'amarin yake lam ya'ti nahyun an shay'in min zalika babu wani nassi wato qarara da yayi hani akan wani abu daga cikin waɗannan abubuwa wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mu'min la yanjus manzo Allah ma yace mu'mini baya zama najasa yace kuma wa kad kana ahlus suffa ai sahabbai talakawan sahabbai sun kasance yabitu ne fil masjid kamar yadda mun karanta a baya suna kwana a masallaci bi hadaratir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yana ganin su wa hum jama'atun kathira kuma suna da yawa wala shakka anna fihim man yahtalim tunda ba su da aure ba shakka wani za a iya samu sai mafarki a cikin masallaci famanuhu qattu an zalika kuma ba taba hana su su kwana a masallaci ba a ce musu ko kuma in mutun janaba ta kama shi sai dai daga baya bayan ta kama shi kila ya tashi daga baccin ko kuma ya gama abin da yake sannan ya je wanka shi sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace la yathbutu ayi hadithin fi tahrimi dukhulil ha'id wa kadhal junub ila al-masjid yace babu wani hadisi da ya inganta da yake haramta shigar mai haila ko mai janaba masallaci wal aslu al-jawaz asali shine kowa an ce ya shiga masallaci inde musulmi ne ko to saboda haka ba za ka zo ka ce wani kai ya shiga ba sai ka zo da dalili qarara ingantacce falam yunqal anhu illa bi naqilin sahihin ba za a tashi daga asali ba sai an samu wani abin da zai sa a tashi daga asalin kuma ingantacce taqumu bihil hujja da za a iya tsaya hujja za ta iya tsayuwa da shi wala siyama wa qad sahama yu'ayyidu hadha al-asl wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam nawilin al-khumra musamman ga hadisin manzo Allah da yace wannan Aisha dauko min tabar ma a masallaci da wani sa min ma ya ci daga cikin hadisan da za su zo nan gaba to waɗannan su ma suna da dalilan da suka kawo cewa ya halatta kaga kauli da biyu kenan halaccin shigewa ta masallaci ga mai haila wannan shine mazhaba ta biyu su ma sun kawo dalilai da yawa daga ciki sun kawo albara'atul asliya li'anna al-asl adamu tahrim asali rashin haramci ba a haramta wa mutum ya shiga masallaci ba wanda yace an haramta to shi ake bi bashi shi zai kawo hujjoji ingantattu cewa an hana wancan asalin yanzu a bashi ga wani dalili da yace a bar asalin a kamo a dawo kan wannan na fata an gane dan haka sai an samu dalili sahihi sarihi da ya nuna haramcin shiga masallaci ga mai haila imam an-nawawi yace wa ahsanu ma yuwajjahu bihi hadha al-madhhab anna al-asla adamu at-tahrim asali rashin haramci walaysa liman harrama dalilun sahihun sarihun imam an-nawawi yace kuma wanda yace haramun ne mace mai haila ta shiga masallaci to ba shi da dalili ingantacce qarara kamar yanda ka koma cikin al-majmu' za ka ga wannan bayanin shi sa Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wal qawlu indana fi hadhihi al-mas'ala mu a wajen mu abinda muka fahimta akan wannan mas'ala minan nahiyatil fiqhiyya ta bangaren abinda ya shafi fiqhu kal qawli fi masil qur'an kaman dai mas'al taba al-qur'ani ne minal junub wato ga mai janaba lil bara'atil asliya wa adam wujudu ma yanhadu ala tahrim wa bihi qala al imam ahmad wa ghayru. Wannan kuma shine ra'ayi imam ahmad da waninsa, saboda babu wani dalili ingantacce da ya nuna mai janaba kada ainihin wato ya ainihin wato taba abin nan. Abu na biyu, hadisi na biyu suka kafa hujja da wato innal haditha alladhi istadalla bihi jumhurul ulama, hadisin da jumhurun malamai suka kafa hujja da shi, wa huwa la uhillu al masjida li junubin wala haidin. Wannan hadisi ne wanda ikhtilafa fi ahlul hadith, malaman hadisi sun yi sabani akan sa ikhtilafan kabiran, sabani mai girma. Wa ma anna al kathira min ahli al ilmi qad hasanuhu, ko da yake wasu cikin malamai sun ce hadisi ne hasan, kama tarahu inda zaili'i, kamar yanda za ka ga wannan magana a wajen malan a cikin a wajen malan zaili'i, wato a cikin nasibur raya. Illa annahu min riwayati aflat bin khalifa, sai dai hadisin shi ma sun ka kawo illolin sa da dama, sun ce hadisi ne na aflat bin khalifa an jusra bin dajaja, kuma duk gaba ɗayan su da'afa huma jama'atu min ahli alhadith, da yawa cikin malaman hadisi sun rauna nasu, kal khattabi wal bayhaqi wa abdul haq al ishbili wa ibn hazim wa nuqila at-tad'ib an al imam ahmad. Sannan an ruwaito cewa raunin waɗannan mutane guda biyu daga Imam Ahmad, wala takhalu jami'a durqihi min ilal, kuma gaba ɗaya hanyoyin hadisan ba za su kubuta ba, suna da illoli, kamar yanda anka koma ainihin wato cikin khulasatul ahkam lin-Nawawi da kuma ma'alimus sunan na al-Khattabi da hadda tamamul minna na Albani da Irwaul Galil, liza ga ƙarin bayani akan haka. Shi sa Ibn Hazm yake cewa hadha kulluhu batilun, wannan hadisan kafa hujja da shi gaba ɗaya ma hukuncin ya baci. Me yasa yace? Saboda wannan aflat din fa gairu mashhurin, ba shahararre bane, wala ma'rufun bi thika, ba a san shi ba, ba wai wani amintacce ne da aka sani ba, amma makaduj, akwai kuma wani makaduj a ciki, fasaqidun yarwil mu'dalat an jusra, shi kuma saqid makaduj shi ma fasaqidun, magana sai ya san shi ya ce ba a dauka yarwil mu'dalat an al jusra. Sannan akwai abul khattab al hijri, shi kuma majhul, ba a san shi ba. Wa amma ata al khafaf wa huwa ata bin muslim munkarul hadith, shi kuma munkarul hadith ne. Wa isma'il, akwai kuma wani isma'il a cikin isnadin, majhul, ba a san shi ba. Wa muhammad bin al hasan madhkurun bil kadhib, akwai kuma wani muhammad bin al hasan shi kuma ana cewa makaryaci ne. Wa kathir bin zaid mithluhu, akwai kuma wani kathir bin zaid shi ma irin sa ne, ana cewa makaryaci ne. Fa saqata kullu ma fi hadha al khabar jumla, dan haka duk abin da yazo cikin wannan hadisin sai zama ya zube, saboda wadannan isnadin ba mai kyau bane. Na fata an gane, in ka koma cikin muhalla bil athar na Ibn Hazm za ka ga wannan bayanin. Shi sa Imam al-Baghawi yace wa jawaza Ahmad wal Muzani al-mukutha fihi, Imam Ahmad da Imam al-Muzani sun halatta zama a cikin masallaci. Wa da'afa Ahmad al-hadith, Imam Ahmad ya raunana wannan hadisin da ake cewa ba zan halatta masallaci ba ga mai haila ko mai janaba, yace wannan hadisi ne dha'ifi, saboda ruwaya ce ta wayancan mutanen wancan wanda aka ambata, wanda majhul ne, an samu jahala a ciki. Sannan wata awwalul aya ala anna abiris sabil humul musafirun, da aka ya fassara wannan aya ta illa abiri sabilin, ya fassara su da cewa su ne matafiya, tusibuhumul janaba, da janaba ta same su, fa ya tayammamuna si taimama wa yusallu da si sallasu. Wa qadru ya zalika an ibn Abbas, kuma an ruwaito irin wannan tafsirin daga Abdullahi dan Abbas. ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم, daga cikin kuma abin da ke nuna halaccin mai haila ta shiga masallaci fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yanjusu, an gane abin sun dalilin sun uku suka ce wa annal ulama, ai malamai ajazu lil kafiri, sun halatta wa kafiri dukhulal masjid, ya shiga masallaci, haka ne malamai sun halatta cewa kafiri zai iya shiga masallaci, kila lasbika masallaci din ta rikice, ko wayarin ya rikice an rasa wanda zai gyara, sai shi zai iya shiga ko ba zai shiga ba. Suka ce ya halatta, sun halatta wa kafiri shiga masallaci, rajulan kana aw imra'a, namiji ko mace, fal muslim aula, in ku har kafiri zai shiga masallaci to kuma musulmi shine shi yafi dacewa a ce ya shiga masallaci, wa in kana junuban, koda yana da janaba, wal muslima, haka ishi musulma ita ya dace a ce ta shiga masallaci, kadhalika wa in kana haidan, koda tana haila, indai har kafiri zai shiga, kafurcin sa bai fi datti, bai fi zama na jasa ba saboda ainihin jinin haila da kuma janaba. Ina fata an gane. da haka dai a dunkule yace fa hadha huwa ar-rajihu fi hadhihi al-mas'ala wal 'ilmu 'inda Allah. Wannan kaulin na halaccin shiga masallaci da kuma ainihin zama a cikin sa ga mai haila ko mai janaba, wato halacci shine zance mafi rinjaye, wal 'ilmu 'inda Allah.
Na fata an gane.
To sai mas'ala ta bakwai dai game dai da abinda jin haila take hanawa. Akwai aljima' wa mimma yamna'u al-hayd, daga cikin abinda haila ke hanawa wad'ul ha'id, shine saduwa da mace mai haila fil farji ta gabanta. Wa hadha bil ijma', wannan malamai sun ijma'i akan haramcin haka. Li qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Suna tambaye ka anil mahidi, game da al-mahid. Qul huwa adhan, kace shi ainihin wato jinin haila din nan kazanta ne. Fa'tazilu an-nisa'a, dan haka ku nisanci mata fil mahidi, a wajen da suke fitar da jinin haila. Wala taqrabu hunna, karku kusance su hatta yadhurna, har sai sun yi tsarki. Fa idza tadharra, in suka yi tsarki, fa atuhunna, kusadu da su min haythu amarakumullah, ta inda Allah ya umarce ku. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, Allah yana son masu tuba, masu yawan tuba. Wa yuhibbul mutatahhirin, yana son masu kokarin, masu yawan tsarkake kansu ko masu yawan tsarki. Kaga anan al-mahid makan wa zamanul hayd, gurin da haila ke fita ana kiranta al-mahid. Lokacin da kuma jinin ke fita shi ma ana kiransa al-mahid. Ai fi zamanihi wa makanihi wa huwa al-farj, shine a nisanci mace a lokacin da take jinin haila, a kuma gurin da jinin haila yake fitowa, wanda shine gabanta. Fa ma damat ha'idan fa wad'u ha fil farj haramun, matukar tana jinin al'adan nan yana fita, to saduwa da ita ta gaba wannan haramun. Akwai hadisin Anas dan Malik, isna'u kull shay'in illa dika. Akwai hadisin Anas dan Malik, wato hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, da manzo Allah ya ce isna kulla shay'in, ku yi komai da iyalinku in suna jinin haila, illa nikah, banda saduwar aure. An karbo hadisi daga Abi Huraira, yana cewa Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, duk wanda ya sadu da mace mai haila ko kuma ya sadu da matarsa ta duburarta, aw kahinan ko kuma ya je wajen boka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, to hakika ya kafircewa abinda aka saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin ashabu ahlu sunan sun ruwaito shi Sahahul Albani. Ga wata fa'ida yanda zaka bambance tsakanin jinin haila da jinin istihada. Akwai abubuwa wajen guda kimanin guda bakwai da zasu bambance ma ko zasu bambance wa mata tsakanin jinin haila da jinin istihada. Na farko, zai iya yiwa a bambance mace ta bambance tsakanin waɗannan jina ne guda biyu. Na farko bil laun, ta hanyar launinsu ba iri ɗaya bane. Fa inna damal haidi aswad, shi jinin haila mai duhu ne. Wa damul istihada ahmar, shi ko jinin istihada jajawur ne, ba shi da duhu. Kaga bambanci ta fuskar kala sun bambanta. Sannan bil riqa, ta bangaren kauri ko rashin kauri nan ma sun bambanta. Fa inna damal haidi thaqinun ghalid, shi jinin haila kauri ne kitif. Wa damul istihada raqiqun, shi kuma jinin istihada siriri ne bai da kauri. Kaga ta nan ma sun bambanta ta fuskar kauri ko rashin kauri. Bir ra'iha, ana iya gane jinin haila su bambanta a bambanta shi da jinin istihada ta hanyar ainihin warinsa. Fa inna damal haid, domin shi jinin haila mumtinun kare, wato yana da wari. Wa damul istihada damun aadi, shi ko jinin istihada jini ne irin na al'ada na yau da kullun, la natina lahu, ba shi da wari. An gane abin nan bambanci ne na uku. Bit tajammud, sannan ta bangaren daskarewa nan ma sun bambanta. Fa damul haidi, domin shi jinin haila la yatajammad, baya daskarewa, idza zahara, in ya fito. Li annahu tajammada fil rahim, domin ya riga ya sandare tun a cikin cikin mahaifa. To tunda ya san da dai a cikin mahaifa, sun man fajara, sannan kuma ya kwararo, wasale ya fito. Fala ya udu saniyatan litajammud, baya sake mun ya fito waje kuma baya sake sandarewa. Wadamu istihada yatajammad, shi ko jinin istihada yana sandarewa. To kaga jinin haila baya sandarewa, shi kuma wannan yana daskarewa ya sandare. Kaga wannan ma bambanci ne. Na fata an gane. na biyar suka ce bil jiha ta bangaren da jinin ke fitowa fadamul haidi shi jinin haila ya kharuju min qa'irir rahim daga can karkashin wato can cikin mahaifa kasan mahaifa shi jinin haila yake tahowa wadamul istihada shi ko jinin istihada ya kharuju min a'lar rahim wa a'la wa adna nan daga saman mahaifa shi kuma yake fita to kaga ta inda suke fitowa ma sun bambanta na shida bil alam ta hanyar radadi ko zafi fadamul haidi fi hararatun wa alam shi jinin haila yana da dumi zafi haka sannan yana da radadi wadamul istihada shi ko jinin istihada la yujadu fihi zalika ba a samun wannan ainihin abin tattare da shi na karshe bil kathara ta hanyar yawa yawan fitowarsa ko yawan zubar fa inna damal haidi qalil shi jinin haila kadan yake fitowa wadamul istihada kathir shi ko jinin istihada da yawa yake bungulowa waɗannan jummacin da ta bambance waɗannan abubuwa ta rike waɗannan sufofin ko bambancin guda bakwai to talakanci jinin haila da jinin istihada ma'ana tana iya tantance su ta hanyoyi da daban-daban ga sunan wajen guda bakwai mala ya kawo na fata an gane to an ce lokaci yayi sai mu tashi sabon fasali kenan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin